Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 9 ga watan Agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labarai.
Baballe babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da baiwa masu sa ido na kasa da kasa damar shiga tashar nuclear Zaporizhia bayan da Ukraine da Russia suke zargin juna akan harin da aka kai a cibiyar a kwanan nan. A jiya Litinin shugaba Amurka Joe Biden ya yi alkawarin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar Kentucky inda ambaliyar ruwan sama ta yi barna bayan ya zaga a gurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi. Kana ajiya Litinin kuma kungiyar tarayyar Turai ta ce ta gabatar da wata takarda ta karshe don farfado da yarjejeniyar nuclear Iran ta shekarar 2015 a daidai lokacin da aka kammala tattaunawar kwanaki hudu a kaikaice tsakanin jama'an Amurka da na Iran a Vienna.
Kanin labarin kenan. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya wasu 'yan jihar Plateau sun fara tsokaci kan sakin tsohon gwamnan jihar Joshua Dare daga gidan gyaran hali na Kuje.
Ba su a sake shi ba da duk wani miliki ya kamata ya zama izina ga 'yan baya. Duk wanda ya rufe ya kamata ya kuce a bari ya cika nufin sun ga wanda zai nan gaba shi ma zai zama mai kamar darasi kenan. Ya ma tun da Allah ya fasa ya fito muna mai fatan alheri kuma muna sa ran ya zama mai darasi da shi da wanda kuma abin ma ya faru da shi.
Kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira Zumunta ta kudiri aniyar kara neman hanyoyin taimakawa al'ummar yankin a Najeriya da talauci da kuma rashin ilimi yayi wa katutu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Ali Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a baiwa masu sa ido na kasa da kasa damar shiga tashar nuclear Zaporizhia bayan da Ukraine da Russia suke zargin juna akan harin da aka kai a cibiyar ta nuclear a kwanan nan. Guterres ya faɗa a wani taron manema labarai a kasar Japan cewa duk wani hari da aka kai kan duk wata cibiyar nuclear wani gagarumin kisan kai ne. Gabaki daya Guterres ya ce yana da matukar damuwa cewa duniya ka iya fuskantar yaki na tsawon lokaci a Ukraine wanda zai iya yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin duniya da ma yanayin rayuwa musamman ga marasa galihu. Guterres ya ce Majalisar Dinkin Duniya tana aiki tare da Turkiya akan yiwuwar fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine, amma yunkurin na fuskantar cikas daga girman yakin. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin karin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar Kentucky inda ambaliya ta yi wa barna bayan ya zaga wurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi. Muna nan gwamnatin tarayya tare da ta jiha da kananan hukumomi da kuma birnin za mu ci gaba da aiki har sai komai ya koma yadda yake, in ji shugaban bayan da ya ziyarci iyalai a Lost Creek a jihar Kentucky wanda ambaliya ta shafa. Ya ce makasudin ba shi ne komai ya koma inda yake kadai ba, rayuwa ma ta inganta fiye da yadda muke a baya. Akalla mutane 37 ne suka mutu sakamakon ambaliyar a makon da ya gabata bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya kai ma'aunin santimita 26 a wasu yankunan gabashin jihar Kentucky cikin sa'o'i 28 kacal. Gwamnan jihar Kentucky Andy Bashir ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomi na sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin kungiyar tarayyar Turai ta ce ta gabatar da wata takarda ta karshe don farfado da yarjejeniyar nuclear Iran ta shekarar 2015 a daidai lokacin da aka kammala tattaunawar kwanaki hudu a kaikaice tsakanin jama'an Amurka da na Iran a birnin Vienna. An tattauna duk abubuwa da suka dace kuma yanzu abin da ya rage shine takardar ta karshe. Ko da yake bayan kowane muhimmin batu da ke kunshi a cikin takardar akwai batutuwan siyasa wanda ke buƙatar yanke shawara a manyan birane, in ji babban jami'in harkokin waje na EU Joseph Borrell. ya kara da cewa idan aka samu amsoshi masu gamsarwa to za mu iya sanya hannu a kan yarjejeniyar yana faɗa yayin da EU da Iran da Amurka ke shirin barin birnin na Vienna tun da farko wani babban jami'in kungiyar tarayyar turan ya shaidawa manema labarai cewa ba za a sake yin wasu sauye-sauye a kan takardar da aka shafe watanni 15 ana tattaunawa ba ya kuma ce yana sa ran samun hukuncin karshe da bangarorin za su yanke cikin 'yan makonni kalilan
an jima kadan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya watanni hudu bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dare afuwa bayan da kotu ta yanke masa hukunci a 2018 na daurin shekaru 14 kan laifin cin amana da wasu shekaru biyu kan almubazzaranci da dukiyar al'umma wasu al'ummar jihar Plateau sun nuna farin cikinsu da sakin sa yayin da wasu suka nuna akasin haka daga Jos ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana
Tsohon gwamnan jihar Plateau Sanata Joshua Dare ya samu saki daga gidan gyara hali bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mishi ahuwa. Hukumar yaki da almundahana a Najeriya ce ta gurfanar da Joshua Dare a gaban kotu bayan ta zarge shi da yin sama da fadi da kudi har naira biliyan 1 da miliyan 16 wanda a shekara ta 2018 kotu ta yanke masa hukuncin shekaru 14 kan laifin cin amana da wasu shekaru biyu kan almubazzaranci da dukiyar al'umma. Wasu mazauna jihar Plateau sun bayyana ra'ayoyinsu kan sakin na Joshua Dare.
Sunana dan Juma Mabars. Mun cika da murna kamar mu zuba ruwa a kasa mu sha. A matsayin shi babban dan siyasa shauran da mu yan siyasa zamu ba shi shine ya zama uba, ya zama dattijo mai ba da shawara. Kowane jam'iyya kake kai na shi ne.
Sunana Alhaji Ahmadu Maye Sarkin Mayin Bakwai. Mun ji dadi da sakin Dare, Allah ya sa Buhari ya kama da duniya lafiya. Yau gidan Dare a mai sama ba wurin saka ba. Ya wanke mana zuciya mutane bakwai muna ganga muna murna, Plateau ma suna murna.
Sunana Hussein Shiki. Lamarin ya riga ya faru amma tun farko ni ban so ba gaskiya. Ban so a sake shi ba da duk wani ne lafiya ya kamata ya zama izina ga ƴan baya. Duk wanda ya lafiya kamar hukunci a bayyane cika laifin sun ga wanda zai nan gaba shi ma zai zama mai kamar darasi kenan. Amma tun da Allah ya fasa ya fito muna mai fatan alheri kuma muna sa ran ya zama mai darasi.
Ko me dokar kasa ta ce game da yafiya ga wanda kotu ta yanke masa hukunci barista Isiyaku Barau da ke sharhi kan lamura ya ce dokar kasa ta baiwa shugaban kasa hurumin sakin fursunoni bisa kowane laifi
a shari'a shugaban kasa abin da ya dai bai saba ma doka ba don kundin tsarin mulki na sashi na 175 shi ya ba shugaban kasa daman aiwatar da irin wannan yafiya ma wanda aka hukunta da aikata kowane irin laifi kuma an ce kowane irin laifi
to akwai masu gani ya kamata a ce da yayi ko da rabin shekarun da aka yanke mishi ne ya kake ganin wannan lamarin
babu wani ka'ida da za a ce sai sun kai ko shekara daya gidan yaro ko sun yi rabin shekaru ko sun kusa gama sannan ya fi masu yana iya yafe masu ma a inda kotun koli ta fassara yana iya yafewa ma kamin a yanke hukunci kuma bayan ma a yanke hukunci kuma yana iya yafewa ma'ana kenan tun lokacin da ake shari'a ma a kotu yana iya kawai ya ce ka ya yafe wannan a sake su kawai su tafi duk wannan iko ne na kundin tsarin mulki kuma shine babban dokar Najeriya wanda duk wani doka shine ke yana sama a sauran dokoki na Najeriya.
Tun farko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ahuwa ne wa Joshua Dare da tsohon gwamnan jihar Taraba Jolin Yame da ma wasu fursunoni 159 yayin da kotu ta umarci tsohon gwamnan na jihar Plateau Joshua Dare da ya maido wa gwamnatin jihar Plateau naira miliyan 80 da hukumar EFCC ta bankaɗo. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa ana ci gaba da tsagaitauta tsakanin Isra'ila da mayakan jihadin Islama na Falasɗinu yayin da aka shiga wuni na biyu. Ina so na sanar da majalisar game da abubuwa da ke biye da tsagaitautar shine yadda yake tattare da rikici. inji wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Gabas Tsakiya to Queensland, yana faɗa wa mambobin kwamitin sulhu daga birnin Kudus. Duk wani tashin hankali zai haifar da mummunan sakamako ga Falasɗinawa da Isra'ila, kuma zai yi mummunan tasiri akan duk wani ci gaba da aka samu a fannin siyasa. Kwamitin ya yi zaman gaggawa a jiya Litinin bisa buƙatar ƙasashen China, Faransa, Ireland, Norway da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa domin tattaunawa akan ƙazaban tashin hankali da ya ɓarke a ranar Juma'a a daidai lokacin da Isra'ila ke kai hare-hare kan wuraren da ƙungiyar jihadi ta Islama a zirin Gaza. Mayakan su ma sun mai da martani da har barokoki sama da 1,000 a kan Isra'ila. A ƙarshe, jami'ai sun faɗa a jiya Litinin cewa wata gobarar da ta tashi a tashar mai a yammacin Cuba ta fantsama zuwa tanki na uku a daidai lokacin da jami'an kashe gobara ke ƙoƙarin kashe wutar. Wani ma'aikacin kashe gobaran ya mutu, wasu 16 kuma sun ɓace tun bayan da gobarar ta tashi a tashar jiragen ruwa ta Matanzas a daren Juma'a bayan da wata walƙiya ta danna. Hukumomi sun ce wasu fiye da 100 sun jikata, ciki har da mutane 24 da ke kwanciya a asibiti. Da farko dai walƙiyar ta haifar da gobara a kan tankin mai guda kacal, sai dai kuma cikin sauri ta bazu da sanyin safiyar rana Asabar zuwa tanki na biyu, lamarin da ya janyo fashe-fashe da dama a wurin. Fashe-fashen sun yi sanadin asarar rayuka da ma'aikatan kashe gobara da wasu kuma da suka ɓata. Jama'ai sun ce gobarar ta bazu zuwa tanki na uku da yammacin ranar Lahadin da ta gabata, kuma yanzu tana barazana ga na hudu daga cikin tankuna guda takwas na asali. Gwamnatocin Mexico da Venezuela sun aike da tawagogin ma'aikata domin taimakawa jama'an kashe gobara na cikin gida kashe wutar. Hukumomin kasar na amfani da jirage masu saukar ungulu da ma jiragen ruwa wajen kokarin daƙile gobarar.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. An kammala taron kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira Zumunta karo na 30 da aka gudanar a Houston babban birnin jihar Texas, tare da kudurin kara neman hanyoyin taimakawa al'ummar yankin a Najeriya da talauci da kuma rashin ilimi ya yi wa katutu. An kuma cimma matsaya a taron ta neman hanyoyi da kuma daukar sabbin matakan cimma burin kungiyar na inganta rayuwar 'yan arewacin Najeriya da ke zauna Amurka. Alheri Grace Abdu na dauke da karin bayani.
Babban bako kuma uban taro mai martaba sarkin Macina a jihar Yobe, Dr. Bashir Albashir Bukar, ya yaba irin haɗin kan da ke tsakanin mambobin kungiyar ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba, da ya bayyana a matsayin abin koyi. Ya kuma yi kira ga mambobin kungiyar su ƙarfafa irin wannan zamantakewar tsakanin al'umma a yankunan da suka fito a Najeriya, domin ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna kamar yadda ake yi a kungiyar Zumunta. A hirar shi da muryar Amurka, shugaban kungiyar Zumunta mai barin gado Philip Moses ya bayyana nasarorin da kungiyar ta cimma a cikin shekaru 5 da suka shige karkashin shugabancinsa da kuma hanyoyin da kungiyar za ta ci gaba da taimakawa al'umma.
Mun ci gaba da bada gudunmawar taimako ga 'yan dalibai da suke makaranta a Najeriya a wato scholarship program na Zumunta. Bancin wannan kuma mun samu kafa famfon ruwa a Nasarawa Egon na taimakon al'umman samun ruwan sha mai lafiya, kuma muka yi gudumawa na gina primary school a ƙauyen Nok da ta rushe gefe wata bangare da ta rushe, mun samu daga ta muka kuma farfado da wannan primary school aka mata kwaskwarima inda ya kamata, da kuma raba takardu da pencil da kayan rubuce da yawa su 'yan makarantu a nan garin Nok da ke Jaba local government. Muna kuma farin ciki da gudumawa taimako da muka yi wa kungiyoyi iri-iri a Najeriya. Na farko dai mun fara kungiyoyi 8 da muka yi a Jos, muka ba su gudumawa a naira 500,000 wa kowace kungiya wato NGO, saboda taimakawa al'ummansu kan pilot program, wato samo dai abubuwar za su ba ahuwa da za su kawo talakawa a duddai yankunan da suke zama da suke aiki da gudanar da ayyukan taimako. Muka sake kuma yin karo na biyu da muka yi a Abuja a April, muka samu NGO kusan guda 18 su ma muka musu taimako muka ba su taimako na kudade kusan 500 ga kowannen su sun kuma zantar da abubuwan taimako da suka yi wa al'umma su so muna farin cikin wannan
Philip Moses shugaban kungiyar zumunta na kasa mai barin gado shi ma anasa bayanin Dr. Muhammad Ladan wanda ya shugabancin kungiyar zumunta tsakanin shekara ta 2003 zuwa 2007 ya bayyana dalilan kafa kungiyar da kuma inda ya kamata kungiyar ta bada karfi nan gaba
muhimmin abin da ya sa muka so wannan zumunta din shine mu taimaki mutanen mu dake nan kasar ɗan arewa kuma taimaki mutanen mu dake jiha arewa dake gida to kuma a lokacin mun so mu taimaka da kaman yara da iyayen su ba su da abin kansu mu taimake su da kuɗin zuwa jami'a inda za su ƙare kuma su ƙare su taimaki arewa din su jihar mu sosai to wannan duk abin da muka so mu yi kenan kuma a wadannan abubuwan da muka yi tsammani za mu yi to mun yi su yanda ya kamata amma ya kamata mu ƙara ƙarfi mu ƙara kafawa yin abubuwan nan kuma waɗannan shugabanni sabbi da za su zo na so su lura da abubuwan da ya kamata a yi kamar nan ma mu taimaki mutanen zumunta da ke nan Amerika da kuma yaran mu yanzu sun so mu girma ya kamata su ma su mu nuna musu al'adojinmu na arewa yanda za su yi abubuwa kuma waɗansun su mai sa za su iya koma a gida taimaki jihar mu to abubuwan da nake tsammani ya kamata mu yi kenan
Dr. Muhammad Ladan ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin kungiyar zumunta taron ya samu halartar membobin kungiyar daga jihohin Amurka da kuma manyan baki daga Najeriya an kammala taron na bana mai taken sake saduwar dangi sake lale da kuma ci gaba tare da zaben sababbin shugabannin kungiyar da suka hada da Sonda Bitus tsohon sakataren kungiyar na ƙasa a matsayin sabon shugaba da kuma Roda Embu Mataimakiyar shugaba mace ta farko a kungiyar an kafa kungiyar zumunta shekaru 30 da suka shige karkashin jagorancin Aliyu Mustafa Sokoto shugaban sashen Hausa a matsayin shugaban kungiyar na farko na ƙasa Alheri Grace Abdu murya Amurka daga Washington DC
Rahoton Alheri Grace Abdu kenan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
an binciko wanda aka ce ma ba su gada ba da su ayyadi zaki da sauransu da sayar da su ayi da dai suna da yawa
duka ba su gaji sarauta
ba su gada ba aka hidda su muna wajen 41 aka zidda takardu aka bar mutum 17 tun mun tafi cikin rudari cikin rashin fahimta da ganewa wannan yazo ya ce a kai je kai kenan kowa ya toye takara
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wanda a yau yana jamhuriyar Niger ne dalili ko shine dogon jinkirin da aka samu na nada mutanen maradi sabon sarkin Katsina su tun bayan da Allah ya yawan tsohon sarkin su a da zaki rasuwa yau fa da shekara daya da ta gabata me jin wannan jikiri akwai sai ya ce cikin abu ne ko kuma meye wannan shine zamu duba a yau kuma mun samu ƴaƴan gidajen sarauta guda biyu da kowannen su yake neman wannan sarauta kuma ya cancanci su samu sarauta din akan wannan ne wakilin mu dake cikin maradi Mansur Sani ya zauna da Basiru Hamisu dan Badau wanda ke wakiltar gidan sarauta na shi Sarki Alizaki madigayi kenan da kuma Muhammadu Lawwali dan Kusu dan Kulujo wanda ke wakiltar ƴan sarauta na masarautar Katsina wato ƴan sarki na masarautar Katsina kenan to ba tare da bata lokaci ba Mansur Jamuji
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da saduwa da ku a wannan tasha ta radio muryar Amurka shiri na musamman ne da ake kira da suna tsaka mai waya shirin tsaka mai waya shirin da ke tattaunawa akan al'amura daban-daban da suka jibanci rayuwar al'umma na ƙasa baki daya a zamantakewar rayuwar da yau da gobe musamman akan al'amura da suka shige ma al'ummar mu to a ƙwarya kamar yadda kuka ji a cikin gabatarwa sunana Mansur Sani tare da sauran malaman da muka gayyato a cikin wannan shiri za mu gabatar muku da wannan shiri idan mun yi sharhi kaɗan kusan shekaru 16 sarkin maraɗi Alhaji Alizaki ya share yana mulki bayan rasuwar shi yanzu da kusan shekara guda har yanzu masarautar maraɗin tana jawarci inda a halin yanzu babu sarki akan wannan karaga wannan lamari ya jefar da sai ce ku ce har ma da korafin al'ummar kansu waɗanda ake mulka inda suke ganin an yi burutu da lamarin a matsayinsa na ƴan gari suna so su samu jagora a gargajiyance kamar yadda aka saba a shekaru da yawa tun daga mara'in ta farko har ya zuwa sabuwar mara'in ta kwashe shekaru masu yawa a halin yanzu. To kamar yadda kuka ji dai a halin yanzu muna tare da ɓangarorin wannan sarauta guda biyu domin jin abinda yake hanarwa gudu dangance da wannan sarauta ta jihar Maradi da lamarin zaben sarkin har yanzu ake jira daga sama. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu gabatar da ɓangarorin guda biyu. Biya Maradi sai a gabatar da kai ga masu sauraro da matsayin ku.
Ni Alhaji Basir Hamis Dan Badau Shamsar Dan Isa. Ni ne wakilin sarki ne marigayi Alhaji Marima Alhaji Alzaki.
Masha Allah. Sai malami na gaba ka gabatar da kanka.
Assalamu alaikum. Ni ne Muhammad Lawli Dan Kusu Dan Kulodo kakakin ƴan sarki na masarautar Katsina.
To Masha Allah. To a takaice dai kamar yadda kuka riga kuka sani al'umma da dama suna bibiye da masarautar Maradi. Ku ne ƴan sarki gidanku ne amma al'amura sun bambanta a tsari daban-daban. Wannan shiri yana so ya ji ina aka kwana. Bari in koma a ɓangaren shi Dan Badau. Ni za ku ci game da wannan lamari da ya kici ya kici niwa.
Shi wannan lamari na Allah ne. Idan sarauta Allah ke sarauta. Shi yanzu za da sarki sarki buziyar su sai da shekara da wata shida. Allah ka alzaki. Yanzu marema alzaki ya babu shi. Kuma in Allah zai kadarawa abin da ake ke jagoran shi Maradi. Wannan abu da ya zama na farko an samu an yi shi. Jinkiri an samu ga sarki buzu abu da ta kawo wannan abu. To kuma mai talaka suna abda'a insha Allah Allah zai ba sarki na gari mai inganci duka washe ga wani muke so ba Allah shi ke ba sarki mai inganci Allah ka ce mai sarauta mai kirki Maradi wanda za mu adalci ga riko.
Ana ganin cewa kamar akwai rashin haɗin kai daga wajen ku da ku ƴaƴan sarkin wanda ku ga gani abin akwai rashin fahimtar juna.
A ba inda ƴan sarki duka gura da gida gura muke wa duka wannan fahimta da mu Allah shi ke da wannan abubuwa ne mulki Allah shi ke bada shi ga wanda ya so in lokaci ya kai Allah zai yi ku wane ne wanda ya ga sarki Ali ya ga sarki Buzu ba za ga ni uku ba to dole in babu shi ina ra Allah ba zai wani abu ba da Allah ya jira Allah zai ga wata da komai
za a yi cewa a bangaren ku rashin matsalar ci ba ku tunanin matsalar ci ta sanya ƴan takara suka yi tu da yawa
wannan ƴan takara neman suna ne eh kowa da za a banga har daga hannu ne kawai zai warzawa shi wanda Allah zai yi gura da zai na sarki da wannan ko mutum dubu zan shiga dai ne kadai wani saura da daga hannu ne duka muna biya dan gidaje ne muke biya.
To bar mu koma bangaren ɗan kusu me zaka cewa a Muhammad Lawli biya Maradi ni zaka cewa game da wannan sarauta ta Maradi
ga dangance da waga sarauta ta Maradi da wanga jinkiri da kuke gani har kuke cewa an yi jinkiri
al'umma ke gani
eh al'umma ai shi ne din wai ai kawan muna magana ne in fasu ga al'umma ko ba gaskiya ba to mu mun san insha Allah dai jinkiri duk abin da kaga yayi nauyi abu ne daga Allah Allah ne mun roƙa ya shiga cikin wannan lamari shi ya kawo haka amma ba ka yi hana al'umma tabbata su suna so a ce a wane ne sarkin su sun matsu su ga haka nan ne amma mu misalin mu ban matsu ba saboda mu ɗan gado ne ɗan gidan
ko
haki
akwai wanda ba ɗan gado ba cikin harakan
ba ga ga su nan misalin tsaya maka wani abu yanzu nan ni za ni haɗa maka ni Muhammad Lawli ɗan kusu ne ke waye aihe ne Bino da ɗan kusu ya aihe ne ka gane Bino da ɗan kusu wa aihe shi sarki dan kulodo ya aihe shi waye sarki dan kulodo sarki mala ya aihe sarki dan kulodo waye sarki mala dan kasawa ya aihe sarki mala
waye dan kasawa
wanda ya aihe agwaregi shi ya aihe
waye agwaregi
wanda ya aihe agwaregi kuma sai mun koma can mu shiga takardu saboda ka in shiga wani baban inda za ka kwanse na ka fahimce
ni
yawwa aiko da inda aka ce ga ka ga babanka ga wanda ya haifi babanka da wanda ya haifi kakanka duk sarki ne to aiko ka san ka daga hannu sama ko ba gaskiya ba to kashi to mu saboda muna so a yi bincike kuma ana bincike yanzu bayan rasuwar sarki Buzu an yi mu wani bincike wanda aka yi shi kuma aka zo aka jefa mu cikin laka
wani irin bincike ne
enquete ce da aka yi mai ba a yi ta ba daga ba an yi enquete mai daga ta sai abin ya bari eh
ban gane ba mu gane ba
ko gane ba eh yau
ni aka binciko sakamakon
an binciko wanda aka ce ma ba sa gada ba
so wani
da sa'ar da zaki da sauransu da sayar da su ayi da dai suna da yawa
duka ba su gaji sarauta
ba su gada ba aka hidda su saboda a lokacin nan mu
amma sun hawo sun yi sarauta yanzu ko
a to anyi anyi haka ne anyi ai kowa ya gani anyi
shine dalilin da yasa kuka ta adawa a lokacin da yayin
a kai ku kwarai kuwa wannan gaskiya ne in kike dan sarki ne kai ya kin gurgudan iko abinda ka gada gidan ku
ko kadan ne abin gada ba ko kuma akwai dokar da ta hana shi ya takara
akwai doka akwai arete wanda ya hito aka hidda shi shi ali akwai areten da ya hiddu ai hito mu muna bisa candidature muna wajen 41 aka zidda takardu aka bar mutum 17 albade albade abuba yana nan da ran shi minister albade yayi enquete ta gaskiya aka hidda mu sa ali da sauransu ba ali kadai ba da yawa to yanzu ba sai siyasa ta shigo ba aka kawo mun kai lamoji sai da jeje a rete yayi to mun kai lamoji da aka kawo shi sai a brojan wannan a rete wanda ya tsaida ya hita sa'adi kenan kowa ya so ya takara ka gani
na'am
to mun tafi cikin rudani cikin rashin fahimta da ganewa mun samu wannan yazo ya ce a kai sai kai wannan yazo ya in kai duka al'umma ne zaka jagorantar su ba amma ba dan kanka ne an yi ne domin al'umma ka jajirce domin Allah ga al'umma ba amma ka zama dan aushin shata ba
amma ai ya jajirce ya mulki da samara din kuma ya haukan sarauta
to ai wannan sai ka tambaye wanda suke tare da shi an sani yayi an sani yayi to sai ka hada mun jajircewa da yi
tsawon shekaru 16 ko kwana 16
ko kwana kai ana ya aza ka kai ta kwana
madalla to wannan shine karshen kashin farko na wannan shimfiɗa da muka yi na muhawara akan batun rikicin nidin sabon sarkin katsana maraɗi na jamhuriyar Niger idan Allah ya kai mu rana wacce zamu zo mu ci gaba da duba dalilan da yasa aka samu wannan jinkiri din tun bayan shekara ɗaya da rasuwar wannan bawan Allah da wato shi sarki Alizaki kenan me yawan siyasa da ke cikin wannan kuma shin rashin haduwar kawunan gidajen sarauta na da alaka da wannan ne da zamu ji a haka yanzu a madadin su bakin namu wato Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammadu Lawali dan Kusu dan Kulozo da kuma musamman shi wakilin namu Mansur Sani Ali Mustafa Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC sai kun ji mu rana wato insha Allah a huta lafiya
to a gaida Ali Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to baban Allah a takeice Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a baiwa masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar nuclear Zaporizhzhia bayan da Ukraine da Russia suke zargin juna akan halin da aka kai a cibiyar ta nuclear a kwanan nan. Guterres ya faɗa a wani taron manema labarai a ƙasar Japan cewa duk wani hari da aka kai kan duk wata cibiyar nuclear wani gagarumin kisan kai ne. Gabaki daya Guterres ya ce yana da matukar damuwa cewa duniya ka iya fuskantar yaki na tsawon lokaci a Ukraine wanda zai iya yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin duniya da ma yanayin rayuwa musamman ga marasa galihu. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin karin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar Kentucky inda ambaliya ta yi wa barna bayan ya zaga wurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi. Muna nan gwamnatin tarayya tare da ta jiha da kadanan hukumomi da kuma birnin za mu ci gaba da aiki har sai komai ya koma yadda yake in ji shugaban bayan da ya ziyarci iyalai a Lost Creek a jihar Kentucky wanda ambaliya ta shafa.
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Zuwa madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.